نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar talata ce wadda ta daidai da 17 ga watan June shekara ta 2008 ta Bature daidai da 14 ga watan Jumada saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 yan uwanmu musulmi masu kallon mu da sauraron mu wani majalisi ne wannan da muka kulla shi wanda yake da tsawon tarihi yayin da yau gashi mun iso garin Maiduguri tun jiya za mu fara musu wa'azi a yau din insha Allah amma shi ne muka yi shawarar mu kulla wani majalisi a nan masaukin mu na karantar da junanmu da kuma tattaunawa akan wasu masaloli waɗanda za su amfane mu kuma muna fatan Allah ya sa su amfani wanda zai gansu ko kuma ya saurare su ko kuma ma ya kai ga karanta su ta hanyar na'urori da hankokin yada bayanai na zamani wato kusan shekara 10 ko shekara 11 da ta wuce mun kai ziyarar wa'azi irin haka a garin Dutse a jihar Jigawa wasu ƴan uwa suka kawo shawara cewa ko a masaukan mu zamu rinka yin karatuttuka kafin mu je ga karatuttuka na gari nace to sai hakuri da komai yana da lokacin shi to yanzu din lokacin ne Allah madaukakin sarki yayi na aiki da wannan shawara bayan shekara 11 ko kuma shekara 10 da suka gabata yake ba wani darasi ne na musamman ko wa'azi na musamman abu da aka ware za a karanta kaza ba na dubi dai wata mas'ala ne mai matukar muhimmanci musamman ga daliban ilimi wanda an dade ana tattauna ta a kasan nan ta kai wajen shekara 30 duk sanda matsalar ta taso sai abin ya rike mutane waya wuya saboda kasantuwa abin yana buƙatar a tsaya a yi tahqiqi a tantance bayanai akan mas'ala ce daga cikin mas'alolin ilimi kowa da ya san cewa Allah madaukakin sarki shine abin dogaro shi kadai ba shi da abokin tarayya to babu wata hanya da dan adam musulmi zai biya dogara ga Allah sai ga abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mishi ya dogara da Allah din kuma wannan abin ya iya zama sababi wannan isharar da nake yi ita ce rata ya laya wato ita laya ko guru ko kambu ko farin kudi ko wuri ko azurfa mutane suna rata yawa tun a jahiliya wato tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulunci al jahiliyatul ula kaza Allah ya zo ya same su suna sata kuma alhamdulillah yahdikum Allahu yuslihu balakum suna sata suna rataya suna dogara da ita amma a cikin karantarwar da ya musu ya nuna musu cewa haka din ba daidai bane kuma ba wannan ce hanya ta dogaro da Allah ba ya karantar da su al'amarin da yafi zama daidai kuma alhamdulillah sahabbai suka dauki hannu suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda matsala ta faru bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara samun sabani daga wasu waɗanda ba a ainihin wato rasawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su misali matar Abdullahi dan Mas'udin ya ganta ainihin tana sa ainihin wani abu wanda yake matsayin kamar kariya gare ta daga wani wanda tace duk sanda ta gani sai ta ji idan tana zubar ruwa to amma da ta sa wannan abin sai ta ji ya daina da mijin yazo da yake babban malami ne na sunna al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya hana ta ya kwabe ta to ire-iren waɗannan abubuwan sun ta faru amma sai wata matsala ta taso wanda ita wannan matsala ta taso ne a cikin ainihin waɗanda suka zo baya-bayan tabi'u tabi'ina ma ita ce to idan an ce mutun ya sanya farin kudi ko wuri ko kuma ya sanya haƙarƙarin kare ko ya sanya makamantan haka to wannan abun lallai shirka ta bayyana a ciki. To amma ina hukuncin mutumin da ya rubuta wata aya ta Alkur'ani ko wata sura ta Alkur'ani ya nade ta yayi laya da ita? Shin wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda za a aikata su a ce mutum ya aikata shirka? Ko kuwa to asali kun ji yadda magana ainihin ta taso? To hakikanin al'amari malamai sun yi sabani a kai. To alhamdulillah mun samu ɗaya daga cikin malamanmu na duniya waɗannan malamai ne waɗanda duniyar ilimi da sunna ta san aikinsu kuma ta shaida aikinsu. Wannan malami shi ne mai suna Salim Ibn Eid Ibn Muhammad Al-Hilali Al-Athari Abu Usama Al-Salafi. Wannan malami yana ɗaya daga cikin jigan ɗaliban a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani waɗanda yanzu suke zaune a ƙasar Jordan. Shi dama ɗan ƙasar Jordan ɗin ne. To yayi ainihin wato aiki dangane da tahriji da tahqiqin littafin At-Tibbun Nabawi na Al-Imam Ibn Al-Qayyim, amma sai ya sa mishi Sahihu At-Tibbun Nabawi fi Dawi'il Ma'arif At-Tibbiyya wal-Ilmiyya Al-Hadithiyya. Wato ya tabbatar da abubuwan da suka ingantattu ne, ya zubar da abubuwan da basu inganta ba a cikin wannan littafi gashi dake gabana insha Allah ta'ala. To wannan ita ce jeren giyar wato tattaunawa da zamu yi in Allah so. Dan haka abinda zamu fi bada ƙarfi shine zamu tattauna matsalar da malamin ya kawo a cikin ta'liqin shi da yayi wato dan sharhi da yayi dangane da wannan matsala a ƙarƙashin harful kaf kitabul lil humma. To sharhin da yayi a ƙasa shine zamu karanta insha Allah. Wannan shine kulla majlisi na farko. Idan Allah ba mu dama a gobe ko kuma wata rana mai zuwa a nan gaba za mu tattauna bahasi na biyu wanda wannan malami ya tattauna shi kuma akan hukuncin rubuta Al-Qur'ani a sha domin neman tsari ko domin neman wata waraka ko kuma neman wata dai bukata, ina hukuncin wannan. Sannan a nan ne za mu kawo in Allah so atharan da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kawo su a cikin littafin Raddul Adhan, ya yi hujja da su dangane da cewa shin ana iya rubuta mace mai naƙuda wasu ayoyi na Al-Qur'ani ta sha, ta yi wanka ko ta yayyafa. To shi wannan malamin namu dai yana da wannan tahriji da ya yi shi ma in Allah so a kan littafin Amalul Yawm wal Layla na Al-Imam Ibn Sunni, shi ma za mu zo da ainihin waɗannan abubuwa in Allah so. Jiran giyar waɗannan kasusuwan da za ka ji su ko ka gan su mallakar Darul Hadithi Salafiyya ce da ke number 2/4 Sama'ila Ahmad Road, gaskiya layout Zaria jihar Kaduna Nigeria. Wanda di ya ji wannan cassette ko ya ainihin wato ga wannan cassette ko CD ko makamantan haka, yana iya aikowa zuwa ga wannan address din don ya samu copying waɗannan abubuwa din daga cibiyar wannan makaranta insha Allah. In ko ba haka bai bugo lambar waya 0693 377777, wato 0693 sai kuma ya buga 775. Insha Allah ta'ala zai samu bayani warkake da ikon Allah. Babban malami Sheikh Abu Usama Salim Ibn Eid Al-Hilali yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fi jawazi ta'liqi at-tama'im allati min al-Qur'an. Malamai sun yi sabani game da hukuncin rataya laya wadda take ta al-Qur'ani. Wato wannan nuni ne akan cewa malaman musulunci ba su yi sabani game da duk wata laya wadda za a rubuta wadda ba ta Qur'ani ba, wato ba ta hadisi ba, ba ta sunayen Allah ba, wadda take dauke da wasu kalmomi na shirka ko sunayen manyan aljanu ko kan zabo ko haƙarƙarin dila. Duk malamai wannan ba su jayayya ba akan cewa abu ne wanda yake babu kyau. Amma inda aka yi sabani shine ina hukuncin mutum ya rubuta Al-Qur'ani ya maida shi laya, ko ya rubuta wata addu'a da ta zo a hadisi ko wani suna cikin sunayen Allah ya rataya. To malam sai ya ce wa ilaika tafsilus sarihu wat tarjihus sahih, yace ga bayani nan dalla dalla karara, sannan kuma ga bayani nan wanda zai tsaya ya tantance maka abin da yake ingantacce ne domin a zauna akan shi, abin da kuma ba ingantacce ba a yi watsi da shi. قال الامام البغوي في شرح السنه, الامام البغوي ya fadi a cikin littafin sharh sunna a mujalladi na 12 shafi na 158 wato a bugun al-maktab al-islami dake dimashq al-sham. البغوي yace wa qalat aisha, aisha tace laysat at-tamimatu ma yu'allaqu ba'da nuzul al-bala, la ya ba ita ce abar da ake ratayawa bayan bala'i ya faru ba, walakin at-tamima ma ulqa qabla nuzul al-bala, la ya ita ce abinda ake ratayawa kafin bala'i ya sauka, liyadfa bihi maqadir Allah, arate ita wannan laya din domin ta tunkuɗe abubuwan da Allah ya kaddara. Wannan ita ce fassarar da aka ce Aisha ta yi wa laya, wato in bala'i ya same ka ka rataya abu ba a kiran wannan laya, sai dai kafin abu ya same ka sai kai tunanin ta yiwu Allah zai kaddara maka kaza, to bari ka rataya laya don ta tunkuɗe maka wannan kaddara ta Allah. To wannan magana ta Aisha malam zai dawo ya dube ta ta bangarori biyu, ta bangaren ingancin danganta ta ga Aisha da kuma menene irin maganar, wato wani sako ne mai ma'anar ainihin ita wannan maganar, don haka ku bi mu bashin wannan kadan gaba insha Allah. Wa qala ata'un, sannan al-imamu ata' daya cikin malaman tabi'ai yace la yu'addu min at-tama'imi ma yuktabu min al-qur'ani, abin didda aka rubuta shi nan daga al-qur'ani aka rataya, to wannan ba a saka shi a cikin hukuncin laya, wato ba laya bane, wato kamar yana ishara zuwa ga halaccin wannan abin kenan in dai na qur'ani ne aka rubuta. To kamar wancan shi ma wannan asarin, wato wannan maganar ta imamu ata'u Aisha Allah ya kara, kamar yadda muka yi magana akan na Aisha Allah ya kara mata yarda, haka malamin zai dawo dubi inganci ko rashin ingancin wannan maganar zuwa ga ata'u da kuma meye ma'anar da take dauke da shi. Sannan ya sake cewa wasu ila Sa'id ibn al-Musayyib an as-suhuf as-sighar yuktabu fiha al-Qur'an fihi al-Qur'an, an tambayi Sa'id ibn al-Musayyib an as-suhuf game da yan takaddu as-sighar kanana yuktabu fihi al-Qur'an, wadanda ake rubuta al-Qur'ani a cikin su, samu yan kananan takadda sai a rubuta ainihin ayoyi ko addu'o'i na al-Qur'ani a ciki, fayu'allaqu 'ala an-nisa'i was-sibyan, sai ainihin rinka rataya wa mata da yara, ina hukuncin yin haka, fa qala sai ya ce la ba'sa bidhalika, babu lafi da yin haka, idza ju'ila fi kirin, idan dai aka samu wani kwanso aka sa, wato in dai har an samu wani abu ne da aka nannade aka saka, min waraqin, wanda aka yi shi da takadda ko ganye, aw hadidin ko karfe, aw yuhrazu alaihi, ko kuma dai a samu wani abu da za a rufe da shi. Wato abinda Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa in har wannan abin da aka rubuta na al-Qur'ani in dai an nannade shi an samu wani abu da aka saka a ciki, ganye ne ko takadda ko karfe, ana rataya wa mata da yara, to babu lafi. Wato abinda Sa'id ibn al-Musayyib wannan magana za ta hukunta kenan, inda za a rubuta ita takaddan ne kawai a rataya, to shine ga alama Sa'id ba zai yadda ba, amma in har za a rubuta din a nannade kamar a je a kaiwa baduku ya dinka, to kaga wannan Sa'id ibn al-Musayyib na ganin babu lafi da yin haka, inda na al-Qur'ani ne babu lafi. To wannan yake nuna mana dai har wayo ka kumanta duk waɗannan maganganun fa yana dauko su ne daga wurin Bagawi, ina fata an gane. Sannan kuma wannan magana ma zai dawo ya sake duban ingancin maganar da kuma ainihin ma'anarta. Wa qala Hammadun, al-Imam Hammadu yace kana Ibrahimu yakrahu kull shay'in yu'allaqu ala saghirin aw kabirin, al-Imam Ibrahimun Nakhai yana ainihin kyamar ko yana hana duk wani abu wanda ake ratayawa ga karamin yaro ko babban mutum, wa yaqulu sai ce huwa min at-tama'imi, wannan yana daga cikin laya. To kaga ishara akan wannan fassara kuma da aka samu daga Ibrahimun Nakhai ita kuma ta sha bamban da waccan. To ita ma malamin zai dawo zai dubar mana ita insha Allah ta wajen ta inganta ko bata inganta ba, sannan wace ma'ana take dauke da ita. Sai kuma mallan yace wa fi taysiril aziz al hamid, a cikin littafin taysirul aziz al hamid wato sharhi ne na kitabut tauhid na al imam ibn abdul wahhab, to shi littafin taysir na al sheikh sulaiman jikan abdul wahhab daga shafi na 167 zuwa shafi na 168 cewa yayi اعلم ان العلماء من الصحابه والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القران واسماء الله وصفاته كسني da cewa annal ulama malamai min as-sahaba tun daga kan sahabbai wattabi'ina da tabi'ai faman ba'dahum har zuwa kan malaman da suka zo bayan su ikhtalafu sun yi sabani fi jawaz ta'liq at-tama'im game da halaccin rataya laya allati min alqur'ani wadda aka yi da ta alqur'ani wa asma'illahi da kuma hukuncin laya da aka yi ta da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah. Anan ina son in ja hankalin yan uwa game da in aka ce malamai sun yi sabani me ake nufi, ana nufin wai malaman sun zauna a wuri guda sun tattauna ne karshe suka tashi wane ya ce kaza halal wane ya ce kaza haram, sabanin kudama'u ba irin sabani ne na mutaakhirina ba ko kuma sabani irin na khalaf. Kudama'u kowa yana yin fatawa ne ko kuma ya bada hukunci da gurgurdan abin da ya zo mishi. Idda ake gane sabanin shine lokacin da ƴan baya suka zo suka tattaro maganganun da wancan yayi yana kasar Hijaz, maganganun da wancan yayi yana kasar Sham, maganganun da wancan yayi yana ainihin mawara an-nahari, maganganun da wancan yayi yana Misra, maganganun da wancan yayi yana Khurasan. Idan shi na bayan ya zo ya tattara shine sai ga yayin da wani aka yi mishi bagana game da kaza yace halal, wani ko sai yace haram, wato yanzu kai da ka zo daga baya kai ne wannan al'amarin ya bayyana gare ka cewa an yi sabani din. Amma wallahu alamu galibi su sa'ad da suke maganar suna yin waɗannan maganganu ne da iya abin da ya zo musu su ga kansu, ba wai sun san ga magana wani ba su kuma su kirkire ta su, tare da cewa ba a rasa irin haka din. Wani malami ya ga magana wani wanda bai amintu da ita ba, shi kuma sai ya tashi ya faɗi tashi ba wai dan ya kawo fitina ba, sai dan yana ganin waccan din barinta ta shiga jama'a haka kuskure ne. Dan haka bar a faɗi abin da yake daidai a cikin babi na nasiha da kuma babi na adalci ma ilimi. To shine mallan Sulaiman anan cikin taysir yake cewa to tun daga dai kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su cikin malamai sun yi sabani game da hukuncin laya idan ta alqur'ani ce, haka kuma in ta sunayen Allah da sifofin shi ce. Fa qala ta'ifa, wasu malamai suka ce ya juzu zalika, laya in ta qur'ani ce ko ta sifofin Allah to wannan ta halatta. Haka wasu na bangaren farko suka ce wa huwa qawlu abdullah ibn amr ibn al-as wa ghayrihi, wannan maganar haka take daga abdullah dan amr dan as da shi da waɗansu cikin malamai. Wa huwa zahiru ma ruwi an aisha, irin wannan magana zahirinta yayi daidai da abin da aka ruwaito daga Aisha. Wa bihi qala abu ja'far al-baqir, al-imam abu ja'far al-baqir daya cikin ainihin wato limamai na salafus salih haka ainihin shi ma ya fadi. Wa ahmad fi riwaya, haka nan al-imam ahmad ibn hanbali shi ma ainihin haka ya fadi a cikin wata magana da aka samu daga gare shi. In ka ji irin haka an samu maganganu biyu ne sai ka ji an ce wa ahmad fi riwaya, ba wai fi riwayatil hadisi ba, fi riwayati ashabihi anhu, almajiran shi da suka tashi ba da labari, wasu suka ce mallan ya ce halal, wasu suka ce mallan ya ce haram, shi yasa sai ka ji an ce wa ahmad fi riwaya, to can gaba kuma sai ka saki ji an fadi daya magana. Wa hamalul hadith ala tama'im ash-shirkiyya, hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwala, wanda shi imam Ahmad ya ruwaito hadithin ingantaccen hadisi ne. Waɗannan malaman da aka ce musu to ai ga annabi ya ce ainihin waɗannan shirka ne, sai suka ce a wannan hadisi yana magana layu ne na shirka, amma Allah ya ce ta Qur'ani ko ta sunayen Allah ko sifofin Allah babu laifi. Amma allati fiha alqur'an wa asma'ullahi wa sifatihi, amma wadda take dauke da sunan